الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ايان قومي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا قاره دجي قدام الله سبحانه وتعالى da ya tsawaita rayuwarmu ya bamu lafiya ya nuna mana wannan rana mai albarka, a inda za mu aiwatar da muhadara ta shida yau da izinin Allah da cikin jerin gwanon muhadarori da wannan masallaci yake shiryawa ƙarshen kowane wata a ƙarƙashin kwamitin da'awa, wanda a yau insha Allah kamar yadda cewa kusan sati uku duka haka social media a podcast masallatan juma'a da kansu kulawa da wurare daban-daban, cewa yau insha Allah wanda zai bakunce mu an da masallaci na Al-Manar shi ne babban shehinmu na sunna Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Buruntum. Shi dai wannan malami namu alhamdulillahi malan sanarki ne wajen yaɗa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma da'awa ta addinin musulunci a bisa fahimtar salafu salih, a kafafen yaɗa wa labaru na ƙasashen waje na cikin gida da wa'azuzzukan ƙasa da na jiha da ƙasan waje jika. Alhamdulillahi Allah ubangiji ya kawo mana shi. Malam dai zai mata muhadara kamar yadda ke rubuce abubuwan taɓin ƙwarewan al'umma da kuma mafita insha Allah malam zai bamu. Yau Asabar 26 daidai ga watan Jumada saniya na shekara ta 1436 hijiriya, da kai daidai da 25 ga watan uku na shekara ta 2017 miladiya. Malam zai mana lecture ne na awa ɗaya da rabi daidai, sannan kuma a yi tambayoyi da abin da ya sauka. Malam shi dai haifacce ne na jihar Bauchi, a shi a wannan gari ƙauye na Buruntum. Farkon karatun malam ya yi a hannun mahaifiyarsa ne. Allah ubangiji ya sa albarka kuma ya tabbatar mata da sadaqatul jariya. Dubbai da miliyoyin al'umma da suke amfana a suna da commission so wannan shi ne ake bukata. Wannan ɗan kuwa malam ya yi karatu a hannun malamai daban-daban, daga cikinsu akwai Sheikh Isma'ila Taraba, akwai Al-Ramma Awwalu Bauchi, akwai Sheikh Abdullah Yusuf Jahun, akwai Sheikh Usman Ali, akwai Al-Ramma Salaf da yake kamantansu. To muna godiya malam, muna yi wa malam barka da zuwa tare da ni godiya na musamman ga su kwamitin da'awa a ƙarƙashin kwamitin wannan masallaci mai albarka da suke tsayuwan daka su ga waɗannan muhadarorin. Sun tabbata duk wanda ya ba da gudunmawa da ganin wannan madaran ta kankan Allah gudun ta kan mutu da alkhairi. Muna yi wa kuma ɗaya daga cikin manyan bakinmu da suka halarto shi ne Alhaji Mahadi Shehu mai Dialog. Kowa ya san shi dai a nan a Binnan. Dialog University, Dialog Hospital, Dialog Computer, Dialog Pharmacy, Dialog, 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 Kiragairi Salika. Jazahu Allahu khairan. Akwai babban malaminmu, akwai Al-Ramma malam, akwai ɗan tawagarsa da sauran ɗan uwa malamai da suka halarta a nan. Allah ubangiji ya saka da alkhairi ya mana muwafaqa. Wa yatafaddal shaykhuna al-fadil mashkuran wa ajuran insha Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا نقول يا ما الله سبحانه وتعالى جيبان دام لكم أن مجلسي من البركة بكرية نسام بحدكتم Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya saka mishi da gidan aljanna amma dan kansa wannan shine haduwa ta shi ke farko amma dai Allah shaida ne ba dukkan darussan sa ne suke wuce ni ba irin waɗannan ayyuka na alkhairi abinda zamu ci da roƙon Allah akai shine Allah ya amsa mana kun kuwa masu albarka kamar yadda malam ya ambata cikinmu zai yi magana ne a kan tsohon farfarewar al'umma farfarewar al'umma yana alaƙa da ta farfarewar alaƙar al'umma da ubangijinsu farfarewar al'umma Taitaituwar al'umma, lalacewar al'umma yana alaƙa da lalacewar alaƙar al'umman da wadda ya harki. Lalacewar al'umma yana alaƙa da lalacewar alaƙa tsakanin al'umma da wadda ya harki al'umma ɗin. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ubangijin mu shi ya halitti mu yana da manufa da ya sa ya halitta mu duniya wannan manufan shi ne don mu yi addini don mu kada ita shi da bauta inda tafarbarewar al'umma yake tasowa na farko Allah subhanahu wa ta'ala da ya zo halittan bayi mu fahimci wannan lissafin da Allah ya zo ƙirƙirar halittanmu ya ƙirƙire mu ne a kan fikira ta imani da aiki mai kyau idan zan ba da misalin da ƴan uwana za su fahimta kamar mota akwai motar da ake ƙirƙiranta akwai motar da ake kirkiranta a bisa ɗabi'ar da ake kirkire ta da gas za ta aiki akwai waɗanda ake kirkiransu da hasken rana za su aiki ba za ta karɓi wani yanayi ba idan ba yanayin da aka kirkire ta aka yi ba to da Allah ya zo kirkirarmu kirkirar halittarmu ya kirkire mu ne a mutanen kirki ɗan arziki. Har abada mutum ba zai kauna lafiya ba, al'umma ba za ta kauna lafiya ba, matuƙar ba ta ɗabi'antu da ɗabi'un da kan suka kirkire ta ba. Allah ya kirkire mu ne a kan fitira ta imani da aiki mai kyau. Daga lokacin al'umma ta yi tunanin isa daga wannan tsari da Allah ya halitta ta kai, to fahimtar sai ya zama azaba gare ta. Fariya da Allah subhanahu wa ta'ala ya kirkiri kifi a kansa shi ne zai yi rayuwa ne a cikin ruwa. Idan aka canza ma kifi tsari na ɗabi'ar da ya kamata ya rayu, aka fito da shi tudu, yakan shiga tsakani ka yi. Duk lokacin da al'umma ta fita a tsarin addini, azabar da zai sha ba zai kasa azabar da kifi zai sha shi an fi gishi a cikin ruwa ba. Allah a cikin Alƙur'ani yake cewa ka aqim wajhaka yake ko akin wacca jini ne ka sai ka sai da karka ana ka sai ya kar sai cikin wannan mi kakkin jini da aka fara shi a cikin tauhidi yana kauke mu shi ka yana kaka zuwa ga tauhidi. Allah yace fitratallahi allati fatara an-nas alaiha, wanda jini Allah yake shine fitira da Allah ya kirkiri halittar mutane a kanka. Jama'a mun fahimta? Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, Allah yake ka tsaye da fuskarka, ma'ana ka tsaya tsir Allah yake akan wannan addinin tauhidi. Allah sai yace fitratallahi allati fatara an-nas alaiha, domin wannan addini shi ne fitira da Allah subhanahu wa ta'ala ya kirkiri mutane a kansa, ya kirkiri halittar mutane da ɗabi'arsu a kansa. Ya ce la tabdila li khalqillah wallahi wal murad bihi al insha, bi ma'ana la tubaddilu khalqillah, la tukarru kirkiru kirkika ɗabi'ar da Allah ya halitta da take na tauhidi. Kar a zo da waɗansu abubuwa da za su fitta mutane daga kan wannan asali da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta su. Saboda haka tsari na Alƙur'ani da Sunna, tsari na wannan manhaji mai albarka a kan wannan tsari aka fikirci ɗan adam ya yi rayuwa da bautar Allah. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kullu mauludin yulidu bil fitra, hadisin Abu Huraira da Imam al-Bukhari yake da hadisi. Kullu mauludin, annabi yace duk wani abin haihuwa, duk wani ɗa da za a haife shi, yulidu bil fitra, kan haife shi ne kan fitra na tauhidi, kan fitra na addini. Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, sai ya tafi je uwarsa da ubansa, baban shi da maman shi, Yahudanta da shi ko su nasarantar da shi ko su majusantar da shi, amma inda aka fitirce shi a kai an fitirce shi ne akan fikira na musulunci. Jama'a muna fahimta? Akwai hadisi kursi da Imam Muslim ya tada hadisi, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa, Allah ya ce na halicci bayina zuriyan dukansu ƴan tauhidi ne, mutanen arziki ne, ƴan kirki ne.
وإني خلقت عبادي حنفاء لهم. أما يتي أهلك باينا ما سكر كتا زوا بحجيديني ما سبوك مكركاني إن أذكيني باكي أينسو. فإن الشياطين أخذتهم عن دينهم شيطانون يسألوا سكيتكت جيسو سما كريسو جدتن الدين سكاري جناها لكيسو أكيد جماعة منا فهمتا سكو داك جبتمو قارن الله سبحانه وتعالى يها لكيسو أكيد كتيرا كيسو جبتيا أجن كيسيا شيني النبي صلى الله عليه وسلم يتي دوني أبن أيهوا الله يتنشني أن أزبكي إذن كان سو كذا مكان كأذابا يكو كريم كتالة والناس بيالي شيئا دلوك أبي أرمكم ينزل حمثن مثالي ينزل يساتا الله يسوكي جلوك تنج ينفي ساتا دول ينا ينفي ساتا سو ينزل تيلة كام كان ستتاء أبي أرد أخي ينا تيلة كام كان kisa daga cikin tabi'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi ke ko da kan fara wai zai fara tunani zai fara wani irin tafiya da kima da tafiya yake ba zai fara guli zai fara wadansu abubuwa me yasa ko da yanzu yana so ya tilasta ma kansa yin abun da ba a yi a cikin da aka yi shi a kai idan mutum ya fita daga wannan tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya halice shi kai to ya dauki hanyar barbarar da rayuwarsa duniya da lahira shi yasa idan in kana muka kalli uslubi na alqur'ani Allah ya kawaki idan mutum ya zama ƙaryaci ne ƙaryan ba ce sai tsakanin shi da mutane ba tsakanin shi da shi kansa da kansa wannan shine mutane ba su fahimta ba idan mutum ya zama zalimi ko ya zama masuci ko ya zama marar gaskiya idan zan yi abin da ba daidai ba to ba kisne tsakani na da ku ba ni ne za ta tashi min ni da kai da kai da ba magana ce ta wani kowa ne ba idan ka ga mutum ba shi gaskiya ba ka lokacin ka ne ka ji kana gulman shi ba ta tashi ba ta tashi kai dai kawai ka yi gaggawan shiga a cikin shi shaɗe ka bari bayan Allah wannan ɗabi'a na tauhidi wannan tsari da imani da aiki mai kyau akan wannan tsari Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu bakiya to idan mun gane wannan shimfiɗar sai za mu gane cewa ashe duk wanda ya fita daga wannan tsarin zai shauya tunda shi ne fikira da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu akai shi ne tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu akai wannan tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice mu akan shi sai kuma ya hada mu da kulli littafi da zai nusar da mu hanyoyin da za mu bi mu kubutar da wannan ɗabi'ar mu a cikin gaskiya wannan shi ne aka yi mana wahayi na alƙur'ani da sunna alƙur'ani da sunna tsari ne da yake cike da hanyoyin da bayi za su bi su samu ingantacciyar nagarta a duniya su samu ingantacciyar nagarta bayan sun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa duk abu idan ya shafi imani sai ka ji ana cewa man amila salihan min zakarin aw unsa Allah madaukakin sarki yace man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne ko mace ko kuma mu'minu kuma ya aikata aikin yana mai imani da Allah dama dukkan abin da mutum zai aikata kafin abin ya zama zai amfane shi zai zama karfi a wajen Allah dole sai ya aikata aikin yana mai imani da Allah Allah yace man amila salihan min zakarin aw unsa duk wanda ya aikata nagartaccen aiki namiji ne shi ko mace kuwa mu'minun kuma yana mai imani da Allah Allah sai ya ce Allah duhu yannahu hayatan tayyiba Allah ta wallahi zamu rayu shi rayuwa mai daɗi wala najzi yannahum jarahum ya ta ma kanu ya'malun sannan idan sun je lahira zamu saka musu kan aikin da suka aikata duki alkhairin abinda suka aikata su babu dadi duhu yannahum hayatan tayyiba fi dunya wala najzi yannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun fi dunya hanya ta samun ingantacciyar rayuwa amintacciyar rayuwa samun natsuwa da nasara a rayuwa yana alaka da bin Allah bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabarewar rayuwa lalacewar rayuwa koma bayan rayuwa yana cikin fita daga hanyar alƙur'ani da sunna babu wata hanya ta alkhairi babu wata hanya ta alkhairi face Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa mana bayanai dalla-dalla yadda za mu bi murciwar na ƙarfe fita daga cikin wannan hanyar fita daga cikin wannan tsarin idan al'umma take fara taɓarɓarewa take fara lalace babu wani abu da al'umma za ta rasa ki shiga halin kakanni ka yi babu wani abu da al'umma za ta rasa ki shiga cikin wahala da kunci kamar a ce al'ummar ta yi watsi da addini kamar a ce al'ummar ta yi watsi da addini Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wannan shari'a ne a bakani sosai mu da yake ji rahama da jin kai Allah ya shar'anta addini Allah ba ya shar'anta addini ne don kamai aikin da zai amfana ba ba shi da bukatar abin da bawa zai aikata duk yawan aikin bawa a wani hadisi hadisi Imam Muslim Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ibadi innakum lan tablughu durri fadurruni wa lan tablughu nafi fatanfa'uni Allah yace ya ku bayina ba za ku cika kai matakin da za ku cutar da ni balle ku cutar da ni ba za ku kai matakin da za ku cutar da ni balle ku cutar da ni Allah ce kuma ba za ku kai matakin amfani da alkhairi da ni za ku amfana da ni ba waɗannan jumloli guda biyu abin da suke isar mana duk abin da ne na yi mata ina ne duk abin da ke kayo kanka ne alkhairinka ba zai amfana da Allah ba cutarwanka ba zai cutar da Allah ba idan mun kalli faɗin ma'anar waɗannan maganganu ƴan uwana za mu gane ake duk abin da Allah ya shar'anta mana ya shar'anta mana ne don amfanin kanmu ba don iya amfana ba Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ma kunta tarju an yulqa ilayka alkitab Allah ya ce ba ka fata ba baka taɓa tsammani ba baka taɓa ji a jikinka za mu fitar da wannan littafi na alƙur'ani gare ka ba kamar wani ne ya ce Allah don ya sa dokar Allah ce illa rahmatun min rabbi rahama ce kawai daga ubangiji jin kai ne daga ubangiji shi ne ma'anan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aike ka zuwa ga al'ummar ka ba sai dan jin kan tarihi tausayin su kisar da rahama gare su Allah yake yasa mu aike ka zuwa gare su idan da mu yi biya irin waɗannan nasosi duk umurni ko hani da Allah ya bayar a cikin Qur'ani sai yayi ishara cewa ya baka umurnin ne don ya taimake ka. Ya hane ka ne don za ka fada cikin abin da zai cece ka. To idan mun fahimci cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya mana iyaka ne da dokoki, saboda kar mu fita mu fada cikin abin da zai cutar da mu, a shekarun duk ran da muka fita daga wannan shingen za ka mu fada cikin cutuwa. Duk ran da muka fita daga wannan shingen za mu fada cikin cutuwa. Duk wani masu albarka, wallahi iya abin da ke zama sababbin tabarbarewar al'umma shi ne watsinsu da Allah, watsi da addini, watsi da Allah ne. Abin da ke ba da nasara kun ba ta samu tsayuwa a kan ƙafanta, ta samu tabbatuwa, ta kai zuwa ga cikin mun tsira, shi ne riko abin da Ubangiji ya ba yi zuwa gare ta. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiga masahabansa cikin tawban. Al-Imam Abu Dawud ya tsara da hadisin, hadisi ne inda Malam Al-Albani ya inganta shi. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yushiku al-umam an tadaa alaikum kama tadaa al-aqlatu ila asqatiha. Annabi yake kurakin al-ummomin duniya waɗanda suka kafirce da Allah su yi muku ta gayyaci junansu da su murƙushe ku. Yushiku al-umam an tadaa alaikum hayyadu ba'duha ba'da tadbir. Annabi yake an kusa kafiran duniya su yi gangami, su yi gayyata, su gayyaci junanku, su yi ta a kanku don murƙushe ku da ganin bayanku. Wanda sai ya ce kamata da al'aqlatu ila qasatiha, kamar yadda makiya suke bismilla tafaddal da ƴan uwansu a kan ƙaryan abinci. Ka kalli wannan misalin da kyau. Annabi ya ce yadda za su muku shi ne kamar yadda maciya abinci suke kiran junansu zuwa ga ƙaryar abincinsu. Idan aka ajiye abinci aka cika mutum tabbas, lokacin da zai zo cin abincin zai ci duk inda yake shi ne a gabansa. Jama'a muna fahimta? Annabi ya ce sirri shi ne maciyin abinci ba yi tausayin abincin. Aka basa abinci a gabanka sai ka ce Allah sarki abinci na jima ina baka wahala. To yadda ka san kima abinci. Fakar ka'ilu sai wani daga cikin sahabbai Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya Rasulullah min qillati nahnu yawma idhin, kashin mu ne, karancin mu ne, yasa za a mana wannan cin kashin a wannan lokacin? Annabi sallallahu alaihi wa sallam bal antum yawma idhin kathir, ya ce a wannan lokacin kuna da yawa, ku ba ƴan ka'ama ne, ba ƙarancin ku ne zai sa a muku wannan walaƙancin ba, walakinnakum gisa'un ka'isi. Annabi ya ce sai dai yawan ku yawan shara ne, irin sharan da ruwa ke ɗebowa, irin tarkace da ruwa ke ɗebowa ƙarurruka da kan hanyoyi. Annabi ya ce haka yawan ku yake. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce walayanzi annallahu min suduri aduwikumul mahabatinkum, kuma Allah zai cire farjininku zukatan abokan gabanku. Domin izza, kowace irin izza tana samuwa ne ga mutumin da yake da farjini ko al'ummar da take da farjini. Lokacin da baka da kima, baka da daraja a gaban wanda kake magana da shi, babu yadda za a yi ka bashi tsoro. Shi yasa ɗaya daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya taimake shi da shi shine rikita a mutum daban. Duk yadda mutum zai yi surutu idan suka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasa ilimi a kan hanya. Ya kuma yaƙi da Annabi da yawa da farjini, Allah ya ba su rinjaye a kan abokin da abokan da su sai dinga sa wa ƙazafa fi ƙudurin ru'ub wanda zai je ta musu tsoro da farjini na musulmai a cikin zukatansu. Annabi ya ce abin da Allah zai muku shi ne zai cire wannan farjininku a zukatan abokan da su ba su ganin ku da kima, ba su ganin ku da mutunci, ba su tsoronku, ba su shayinku. Wala yakfifanna Allahu fi qulubikum alwahan, wala yakfifanna Allahu sai ya jifa muku wahanu a cikin zuciyarku. Alwahan bi ma'ana adda'af, sai a jifa muku rauni, sai a jifa muku karaya, murranku sai su zama karɓare. Alkhair wa malwahan ya Rasulullah, wani mai tambaya sai ce menene wannan alwahanu? Sai manzon Allah kada sai ce hubbu duniya wa karahiyatul maut, sai ya ce shine san duniya da kuma tsoron mutuwa da kuma kin mutuwa. Malamai suka ce inda waɗannan kalmomi guda biyu ko jilloli guda biyu suke ɗauke da shi na saƙo, hubbu duniya, san duniya, shi ne ba ana magana ne akan mutum ya nemi duniya ko kuma ya yi faɗi tashi wajen neman abin da amfani shi a rayuwa ba. Idan an ce wani ɗan duniya ne, shi ne wanda ya fifitar da duniyarsa a kan lahirarsa, ya fifitar da duniyarsa a kan lahirarsa. Karahiyatul maut, irin mutuwa, shi ne gabatar da rayuwar duniya a kan imani, tsoron mutuwa wajen faɗan gaskiya, da ce ba za ka iya faɗan gaskiya ba, ba za ka iya aikata gaskiya ba, saboda kana tsoron kar wani abu zai kama zuciyarka ko lafiyarka ko kuma rayuwarka. Kuma da ya ce idan waɗannan abubuwa guda biyu suka same ku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'amuranku sun tabarbare, farjininku ya tafi, matsayinku ya tafi, ba za ku yi kima ba, ba za ku yi daraja ba, ba za ku samu alkhairi a rayuwar duniya ba, sannan ba za ku gamsu alkhairi ba bayan kun koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan Allah, tsakani da Allah, abin da yake tabbatar da al'amarin al'ummarmu kai shi ne watsi da addini, shi ne watsi da addini. Watsi da addini shi ne tushe na asali na fadawa cikin kowane irin walaƙanci da ƙanci. Allah a cikin Alƙur'ani ya ce wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una
ولا تحب عنا
احد تريد الى الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا الله عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره مقضى. الله سبحانه وتعالى يقول اصبر نفسك كحق قلبك كدني كنك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وسع, tare da waɗanda suke bautar ubangijinsu suke roƙon ubangijinsu safiya da marisi yuriduna wata saboda suna neman ganin fuskar Allah sai hakuri da su ka zauna da su ka yi tarayya da su wasir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum yad'una rabbahum ay ya'buduna rabbahum Allah yake kai hakuri ka cika ban kuma tare da waɗanda suke bautar ubangijinsu kafiya da marici yuriduna wata suna so ubangijinsu ranar alkiyama Allah sai yake wala tu'addu aynaka anhum kar ka kallakar da idan dunanka kansu leka wani wajen da ba nasu turidu zinatar hayati duniya yanzu kana neman ado tsawa ta rayuwar duniya Allah ke karka ba na biyu sai yace wala tuqi man aghfalna qalbahu an dhikrina kar ka biye ma wanda muka rabtar da zuciyarsa daga ambaton mu dhikr na ikhtikar wa sunna wahayi da Allah yayi ya zo wurare da yawa da nan aiki أنزل عليه الذكر من بيننا وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنا نعم نزلنا الذكر dukkan waɗannan ayoyi jin da zikir ke nufi a ciki shine alqur'ani da sunna da Allah yayi wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zuwa da ma'ana na wa'azi yana zuwa da ma'ana na alqur'ani da sunna suna sarwa ulqiya alaihi zikru min bainina suka ce yanzu ha ce an saukar mishi da wahayi na alqur'ani da sunna tsakaninmu rasa wadda za a saukar mishi da wahayi na alqur'ani da sunna muhammadu wa qalu ya ayyuha alladhi nuzzila alayhi dhikr suka ce ya wadda a saukar mishi da wahayi babin kishiri tunda ya ce ana mishi wahayi na alqur'ani da sunna to ya wadda aka saukar mishi da wannan ambaton innaka majnun sai wallahi kai ma hukunci ne inna nahnu nazzalna dhikra Allah yake lallai mu ne muka saukar da ambato na alqur'ani da sunna zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa Allah sai yake wala tuqi man aghfalna qalbahu an dhikrina kar ka biye ma wanda muka rabtanar da zuciyarsa wahayin da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wattaba dawahu wanda yake bin san zuciyarsa tunaninsa ba shari'a ita ce bin bin ba amma abin bin sa shine san zuciyarsa Allah sai ya kana amruhu furqan al-amrin shi sai ya zama barararren hukumar kiyanda za mu yi tijibiya zuwa ga ayoyin alqur'ani da sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kiya abin da za mu isa gare shi bayan Allah shi ne sunnar Allah ce wacce ba ta canzawa na'am sunnar Allah ce wacce ba ta canzawa daga lokacin da al'umma suka fita daga tsari na addini to daga lokacin al'amuransu ya daidai shi ba irin yadda al'umma suke rayuwa ba irin yadda al'umma kullum take komawa baya duk abin da za mu yi duk abin da za mu yi ɗan uwana duk abin da za mu yi duk wata dabara da fasaha da muke da ita wallahi za ta haɗa ce kan matsalar mu kin ba mun kuma wajen ubangijin mu wallahi ba za ta yi ba wallahi jama'a duk abin da muka taka na asalin arziki, duk abin da muka taka na fasaha, duk abin da muka taka na abin da muka taka, wallahi ba za mu warware matsalolinmu ba har sai mun kyautata alaƙa tsakanin da Ubangiji. Shi musulmi wayeye ne? Babu wanda Allah ya nufa baiwar da ya ba musulmi, babu wanda ya ce tsari irin na musulmi. Wata rana Allah ya masu bakin wani da ya hude ya ke gaya wa Salman al-Farisi, "Ku musulmai ku kun ji daɗin ku, alkhairin Allah ya isa gare ku, laqad allamakum najiyukum kulla shay'in hatta al-khira." Yace annabinku ya koya muku komi komi har yadda za a shiga bayan gida a tsuguna a biyu a musulunci akwai karatun bayan gida. Yaya za a yi addinin da ya zo da karatun bayan gida a ce ba karatun kotu zai yiwu? Addinin da ya zo da karatun bayan gida a ce babu karatun kasuwa? A ce ba karatun bayan gida? Wallahi babu wani abu da Allah bai tanadar wa bayi wadda za su yi ingantacciyar rayuwa ba a addinin musulunci. Babu abu. Idan al'umma ta rafe, in al'umma ta rafe, ba nan take rafewa a cikin wasa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ja kunnenmu, ya nuna mana duk irin waɗannan tsautsayi da haɗari da kasala da al'umma za su yi faɗawa. Wallahi jama'a sai da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. Taraktu fikum ma in ikzamtu bihi lan tabillu abadan, sai ce kitabullahi wa sunnati nabiyhi. Annabi ya ce na ba muku waɗansu abubuwa guda biyu, idan kuka riƙe su da kyawu jama'a ku ji. Annabi ya ce har abada, ya ce har abada ba za ku tsaitsaye shi ba, domin galibi malamai sukan tsaye ta fassarar ba za ku kwata ba. Lafafin abdalan yana zuwa da ma'anoni da yawa, daga cikin ma'anarsa akwai ɓata, mutum ya zantacce ya bar hanyar tauhidi, ya bar hanyar musulunci. Wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Allah yace wa man ya'si Allah wa rasulahu, wanda ya tabi Allah da manzonsa, faqad dhalla dhalalan mubina, hakika ya fashe fushewa da yayyaniya. Lafazin dhalal yana zuwa da ma'anar shiga tsimuwa, mutum ya zan ba shi alƙibla. Jama'a mun fahimta, mutum ya dinga rayuwa abinda zai amfane shi da zai tuno shi ba, ba yi da tsari, ba yi da hanyar da zai bi, sai ya zama rayuwarsa a cikin tsimuwa take, bai tsayu a kan wani kasance ba. Wannan shi ne da ake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wajen haka dalan abada. Allah ya ce ai na sa ka kafa da alƙibla, ba ka da wata hanya, Allah ya ce na tsora ka akan shari'a. Wannan sai wannan rashin alƙibla din shine Allah yake cewa a wani hadisin Qudsi, kullukum dalun illa man hadaytu, dukkan ku ba ku tsari, ba ku da shari'a, ba ku da alƙibla sai wadda ya shirya ku shi. Kuma shine Annabi Musa ya mai da martani wa Fir'auna da shi, lokacin da Fir'auna ya koranta mishi ai na rike ka, lokacin da Fir'auna ya goranta wa Annabi Musa kan ɗawainiyarsa da yi, kada alam nu rabbika fina walidan, Fir'auna ya ce ba Annabi Musa amure ne ka anan tun kana cikin magoyo ba, ba mu ɗauki ɗawainiyarka ba, alam nu rabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin, sai shekara da shekaru muna ɗaukan ɗawainiyarka. Domin kusan Annabi Musa sai da ya kai shekara 30 a duniya yana hannun Fir'auna, duk da wainiyar su da yi kuma yanzu ne yaran da yan siyasar suke da shi sai idan mutum yayi ba dai ba idan akwai yaran gidan sa da su tare da shi a ce ai yayi kusurci ai ya mishi kaza ya mishi kaza a'a kusurci ba abin wani akan sa ma Allah kusurci dukkan gidan ka zai maka dukkan abin da ka kaune ma a cikin mutuwa amma da yake Allah sai yake murabba gari alam nurabbina walidan ونبتنا من أمريكا سنين وفعلت فعل التي فعلت وأنت من الكافرين يتعي كموك عيكة إن يأني العيكة بعيكة كما ميبطلتي مع الدنيا موكا مكا دومين جانش بكتا يتعي موكا عليكم سنة فعا يتعيك للربا سو يتعيك دا يتعيك دا ويشيني فعون عيكي ساكي كنا مشي عيكا يوان إن يأني عيكي هذا سيأتي فعلتها إذن أنا من البالين يأتي لوكتن لنيوان نان أيكين يبكر يا أهنوناني با وهي أهنونا جماعة مفيدة أبو داكا يفضل بلال ينازوا جماعة نر وتنمتن يزم باشد ونساري يأتي بشيت أرايوا ومن يفضل بلال yana zuwa da ma'anan ai cewa kuwa cewa qalu ha idza dalalna fil ardi 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 yanzu idan muka aiice muka rude muka rigidje a cikin kasa inna lati kalin jadid yanzu a sai tayar da mu a cikin hakika to abin da kafin faral yazo anan shine a fiyar jiddiji to annabi yace idan kun yi riko da abin da na bar ku a kansa fannan tabillu ba'di hakan nabi ta har abada ba ku dai ce ki ba za ku shiga wahala ba za ku tabi jama'a muna fahimta babu wani abu na alkhairi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyanar mana ba amma matsalarmu wallahi kin gaskiya abinda ya dace mu yi tsakanin mu da Allah sai ka ga abin ana mai a sharuwan tsukai abinda mutum ya ji zai na addini ya dace da abinda ya ce so sai abinda bai so sai ya bar ma Allah kansa wannan yana daga cikin abin da ya jefa Yahudawa da ake zuwa cikin wahala sun ɗauka Yahudawa sun yi watsi da littafin Allah ne duka a'a wani sashi suna amfani da shi sashin da bai musu bane suke watsi da shi akwai wani hadisi da Imam Ibn Majah da hadisin da waɗansu malamai hadisin Abdullahi ɗan Umar hadisi ne haka Abdullahi ɗan Umar yace wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya musu waɗansu kalmomi annabi yace ya ma'ashar al-muhajirin khamsun إذا كنت ليتم بهن وأعوذ بالله أن تشركوهن النبي يقول يا كو جمار مهاجري كي ودن أبوه هو قدابير ودن دن أبوه هو قدابير كي دن أجرب كي قدسو كوكواي جري كند المياة تشينسو annabi sai ya kai maganar yace ina neman tsari abun Allah kar wayannan abubuwan ku riske su domin in kun riske su za ku sha bakar wuya annabi yace ku dan abubuwa biyar duk ran da kuka wayi gari a cikin su annabi yace ku tsaki muku to na farko annabi yace لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيه مطاعون والأوجاء التي لم تكن مطت fi aslafihim alladhina zalamu. Annabi yake lam tuqil alfahishatu fi qalbika dai dai ko sau daya. Annabi yake bai taru ko zai taru ba wata al'umma take alfasha ya bayyana a cikinta har ta kai ma alfashar ana sallanta fili illa fa fihi mutaun. Annabi yake face annoba ta fansama a cikin wannan al'umma. Wal awja'u allati lam takun nifat fi aslatihim alladhina mabu. Annabi yake da cututtuka waɗanda ba su taɓa shuɗewa a cikin magabatansu da suka gabata ba. Ba su kamu da cututtuka. Cutar da in an tada kakanka a cikin shi kasan ciwon, annabi yake ce sai bai san ciwon ba. Annabi yake ce sai da wannan matsala. Annabi yake ce lam tazhar alfahishatu fi qaumin qattu la fasha bi tabayyana cikin waɗansu mutane ba. Zina ne? Luwaɗi ne? Alfasha ne? Allah ya kira da alfasha? Maɗiko ne? Alfasha ne? Annabi ya ce ba ta bayyana ba. Bayyana shi ne a ce ga wata anguwa, ga wani waje, wannan wajen wajen zina ne, ya bayyana kowa ya sani wajen zina ne. In matan ne na zinan ga sunan kowa ya san waɗannan ezina ake yi da su, tana zama ne tana jiran zina. Shi ya ce ba a taɓa samun haka ya bayyana a cikin waɗansu mutane ba. Na farko Annabi ya ce ba ku gani illa fa shahihi mutaun. Annabi ya ce annoba ba ta tsantsama cikin wannan al'umman. Wal awja'u allati lam takun mabad fi asrajihim alladhina mabu. Da kuma cututtuka irin cututtukan da al'ummomin da suka gabace su iyayensu da suka gabace su bafin shirin waɗannan cututtukan ba. Annabi ya ce in haka ya faru ya ce za ku ga haka. Annabi ya ce walam yankusul mikyala wal mizan. Mutane ba za su ƙauye mudu da fili ba. Ke harkar su akwai ƙauye mudu akwai ƙauye fili. Kuma ya ce ba za su yi haka ba. In sun yi hakan sai abin da ya biyo baya. Illa uku zuwa dukkani. Annabi ya ce abin da zai fara tinkaransu kari. 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 Kari yana da nau'uka da yawa. Ko dai ya zan ruwa yakan ɗauke kafin amfani ya kosa kari ne. Ko ya zan ƙwari sukan lalata abincin ko an samu da fitar ruwa. Ko kuma ya zan tsuntsaye za su cinye abincin bayan ya kosa. Ko ya zan abincin bayi da albarkan da zai iya wadatar da ku. Annabi ya ce lam yankusul mikyala wal mizan alayhi salatu wassalam. Mutane ba za su taɓa tauye mudu da fili ba illa uku suke sinin. Abu na farko da Allah zai tarke su da shi shi ne fari. Sai ce wa shiddatil ma'ula da tsadar rayuwa. Da tsadar rayuwa duk abinda dubu ɗaya zai maka sai a zo a wayi gari dubu biyu ba zai maka ba. Wa shiddatil ma'una. Annabi ya ce za ku gamu da tsadar rayuwa. Wa juri sulfani alaihi. Annabi ya ce da cutarwan shuwagabanni a kanku. A haka da shugaba da ta yi da rama da ya tusai. Wallahi, tallahi, duk abin da al'umma take ciki ba abin da Annabi bai ba da solution a kansa ba. Amma in muka ɗauka muna da wata dabara, muna da wata dabara, muna da wata dabara a kanmu da kanmu a ba zai yiwu ba. Shi ya sa rayuwa mafi inganci da kuma ke tattaunawa da 'yan uwa a kuma ke kafin mutu. wato mutumin da ya more duniya shi ne wadda ya san wadda ya yi duniya. Idan ka san shi ba za ka san sai ba. Idan ka shiga ma duniya da kai zaka ba ka san wahala. Shi ya sa ilimi mai tsada, ilimi mai tsada ilimin tauhidi. Ilimin da ya fi kowane ilimin tsada da kima a wajen Allah shi ne ka san waye Ubangiji. Idan ka san Ubangiji ko mala'ika ba zai maka wayo ba. Idan baka san Allah ba wani zai zo ya tsaya a matsayin Allah baka gane ba kuma bukatar ka ba za ta iya biya ba. Idan ka san Allah za ka san matsayin kowa. In ka san Allah za ka san matsayin kowa. Wallahi wannan abin da kuke karantawa in ba shi muka koma ba wallahi har abada ba za mu ga daidai ba. Domin tsarin Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah ya tsari ne na Allah sunna ta ta Allah kauniya allati la tatghayyar. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Allah bai canza yanayin da al'umma take rayuwa a ciki. Al'ummar har sai ta canza yanayin da take rayuwa a ciki. Wannan Allah ya tsari ne da bai cikin wannan tsari. Karkashin kauye mudu da keli abubuwa uku an bude an bata. Walam yankusu al-miqyala wal mizan. Mutane ba za su kauye mudu da keli ba. Ka san idan aka yi maganar kauye mudu da keli iya abin da mutane tunanin su kaiwa cikin masu aune-aune. Abin ya tsallake wajen ya wuce wajen. Kauye mudu da keli duk wani abu da ya ci hakki ne, hakki ne kanka na waninka ka tauye wannan hakkin ko na matarka ce ka tauye mudu ka ce suke ne. Ba bambanci. Wacce ce je ya tauye mudun awu da wadda zai tauye lokacin zuwa ofis. Ba su da bambanci. Ba bambanci. Wadda zai tafi aiki ya rage awa ɗaya ko kafin a tashi ya rage awa ɗaya malamin da zai shiga aji kafin ya shiga ya rage wani lokaci ko ya fita kafin lokacin duka al-Imamu Malik ya ce duka sun shiga cikin tauyewa. Idan al'umma Annabi ya ce suka faɗa cikin tauye mudu da suke yi to abinda za su gamu da shi da farkon da ke za su gamu da bai. Abu na biyu Annabi ya ce za su gamu da tsadar rayuwa. Abu na uku Annabi ya ce za su gamu da mugayen shugabanni. Ashe kun ga ganin cutar da kuma maganin. Ga matsalar ga abin da ya haifar da matsalar. Idan ana so a fita matsalar ga abin da za a gyara a fita matsalar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce walam yamna'u zakata amwalihim. Sannan ba za su hana zakkan dukiyoyinsu ba illa muni'ul qadr. Ba ce Allah ya hana ruwan sama. Walaulal baha'im Annabi ya ce in ba dindabbobi ba lam yumtaru ba za a yi ruwan sama. Ruwan da ba a yi shi don amfaninku ba sai shayar da dabbobi ko ya buji amfaninku da zai ba ku sakamako mai kyau ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce walam yanqudu ahadallahi wa ahad rasulihi. Mutane ba za su warware alkawarin Allah ba. Alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake kansu ba illa sallata Allah alaihim aduwan min gairihim fa akhadhu ba'd ma fi aydihim. Annabi ya ce ba sai Allah ya dora musu abokan gaban su kansu su murkusa su annabi yake har su karke abin da ke hannunsu da zuciyarsu filayensu mallakansu su rayuwa cikin kafinsu warware alƙawarin Allah kuma yadda muke magana nan wallahi dukanmu mun yi alƙawari gaban Allah in ya kawo mu duniya za mu yi addini tsakanin mu da Allah wallahi mun yi alƙawari da Allah وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الله يكتنا يرجيني يا دعوة وريد الله يركا بآية آدم عليه الصلاة والسلام تنصنا أصلا أنك آدم وأشهدهم على أنفسهم فهي شيدا تجسوا أكن كنسوا دكنسوا يكفوك وزممون شيدا جامو يرجيني يا دعوة وريدك أما كون وزممون شيدا هذا سيأتي على نفسي بربكم بانيني أبين بسنكما ba ni ne ubangiji ku ba ba ni za ku kadai dani da bauta ba kalu kuma ke jinna duka muka ce Allah kai ne kuma mun shaida mu ne shaidanka kuma mun dauki alƙawari za mu kadai dani da bauta Allah sai yake an taqulu yawmal qiyamati bi ma'ana li an taqulu yawmal qiyamati innakum la tajiduna ghafilin Allah ki tokar mu haɗu da kuranan kiyama sai mini kurrab kana kun manta wannan alƙawari Allah ki kar mu haɗu da ku dukkan mu mun yi alƙawari zamu bauta ma Allah tsakanin mu da Allah wannan alƙawari da aka yi ma Allah yau ka dubi yadda rayuwar mu take gudana duk abin da ya shafi Allah baka samu mun bashi ne arara idan karatu ne sai mutum ya kama hidimarsa in akwai lokacin da ya rage to yanzu ya saurari karatu ko ya ɗau karatu duk abin da ya shafi makoma abin da ya shafi haƙƙoƙin Allah abin da ya shafi dokokin Allah to waɗanda an bar su ne idan babu wani abu da ya sha gabanka sai ka tunkare su nan ga wanda yake da ƙoƙarin yi Allah yace an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kar fa ku ce a ranar alkiyama na sa ku shaidu ne kan kanku da kanku duk kar a zo ranar alkiyama ku ce kun manta wannan alƙawari da muka yi da ku sai kar mu haɗu ku ce kun manta Allah ki bai ba su warware wannan alƙawari na Allah ba ba za su warware wannan alƙawari na Allah ba shi yasa yana daga cikin haƙƙin ƴaƴanka a kanka ka tunatar da su cewa sun yi alƙawari ba Allah za su bauta mishi tsakanin su da Allah kike ne akan kai sun haka cewa yayi alƙawari da Allah ko masallaci kake tsanka yazo ku kike ga mishi kai alƙawari ma Allah za kai sallah a cikin gari Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba za su warware alƙawarin Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a ce Allah ya tsora abokan gaban su a kansu duk abubuwan da ke faruwa da al'umma an gaya mata abin da zai jefa ta a cikin adalci an gaya mata abin da zai samar mata da izza da ɗaukaka an gaya mata sallallahu alaihi wa sallam yace wa ma lam tahkum himmatuhum bi kitabillah mutakar kuma shuwa da dillin su jagororin su da yi hukunci bi littafin Allah ba shi kenan illa jallallahu ba'athahum bainahum Allah yayi ta sa yaki yaki da fata a cikin mutane iya abin da dama ke daidaita mutane ya tsare fa'a da tashin hankali da dalci adalci iya abin da ke tsare kowace irin fitina cikin al'umma shine adalci matukar babu adalci a cikin al'umma to babu ranar da kuma al'umman za ta zauna lafiya ashe dukkan abin da zai tabarbarar da al'umma dukkan abin da zai tabarbarar da al'umma yana cikin al'ummar yi wa al'umma bayaninsa hadisi na ƙarshe a wannan zaman da ke so na ambata wani hadisi ne da al'imam abu daud al-tirmidhi hadisin abdullah ibn umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi abinda zai tabarbarar da al'ummar take kuma ya gaya ma al'ummar hanyar da za ta bi a cikin wannan matsala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza tabaya'tum bil ayna annabi yake idan kuka fara harkar saye da sayarwa da riba a ciki bai wani ina wani irin ciki ne sarkin Allah da ake shigo da riba cikin ta bayan gida shi yasa waɗansu malamai bai wani ina su kan taimishi bai wani hila ciniki ne da za a yi a shigo da barbaru da wayo riba ce to amma tun garibin kai tsaye za a fahimce ka sai ka masa dabara suka ce suka ta shi ne idan wani daga cikin musulmai ya samu kansa a cikin damuwa da bukatuwa zuwa gaba shi sai ya zo ya samu irin waɗannan matsayar riban ya ce mishi ga halin da kake ciki kuɗinsa ba lafiya za a yi wa matarsa aiki ba shi da abincin da zai ci a gidansa ko dai wata larura ta rayuwa ina son bashi kaza to shi matsayin riban sai ce mishi ba ni kuɗi a ƙasa amma ga nan wani mashin dina da jiya aka kawo na saya in kana bukata sai ka ɗauka in ka samu kuɗi sai ka kawo mini sai ce mishi 50,000 ya saya ni kuma ka saya 55,000 sai ya sayi mashin sai ya ɗauka so tun da ya san abinci zai saya ko magani zai saya ai ya san ba hawa zai yi ba to sai kuma ya sake jinsa ko direct ko indirect sai ya je a sake sayan mashin ɗin 40,000 ko 45,000 tun da an san sayarwa zai yi sai ya tura wani ya ce ka je ka siyo mana mashin ɗin nan kaga ya sayar mishi da mashin a 50,000 gashi ya dawo da mashin ɗinsa a 40,000 kuma da sunan bashi to annabi ya ce ina da baya a cikin ina idan kuka fara harkar saye da sayarwa dari ba a cikinsa wa akhadtum aznab al-qur wa radithum bi-dhar alladhi yatiku koma harkar kiwo da noma ba ana magana ne akan abunda fara'ar haram ba kawai ba an yi maganan bai wal ina ba shi ai haram ne to sai yace kuma kuka rungumi noma da kiwo shi ba aiki ne ba da aka halatta ba amma sai yace wa taraktum al-jihad fi qiwa da addini al-jihad ya ce yaki ya shafi gazar kalla akan addini duk wani abu da za a yi kikawo jinin masallaci ne jinin makarantu ne karantar da al'umma ne da'awa ne yaƙi ne a tabbacin Allah duka sunan shi jihadi annabi ya ce ka kawo mu jihad sai wa tsira addini sallallahu alaikum zullan annabi ya ce Allah zai tsora muku wani irin mugun kaskanci zuwa kuka cikinta irin abubuwa da ake kafa fitike al'umma ya zama tana da likitoci ƙwararru tana da injiniyoyi kwararru, tana da duk abin da take da shi kwararru, wannan fado ne kuma ginshiki dai a cikin al'umma. Amma wallahi in ba addini wannan abin sai ya cutar da su, wannan abin sai ya cutar da su. In ba addini wallahi wannan abin sai ya cutar da su. Ana haɗa ilimi ne da fasaha, ana haɗa sana'a ce da fasaha, ana haɗa dukkan majinjina da za a iya tsayuwa a kansa a matsayin sarki da imani da aiki mai kyau, ta wannan hanyar ita dai ake cin nasara. Annabi ya ce, idan kuka koma kuka riƙe ciwo, kuka riƙe noma, kuka yi watsi da jihadi, yaƙi don tsaka kalmar Allah, yunƙurin ciyar da addinin musulunci gaba, Allah zai ɗora muku wani kiskanci la yanzu'uhu tukuju ila dinikum, kuma ba zai ɗaga ba har sai kun dawo kan addini, kun riƙe addini da kyau, har sai kun dawo kun riƙe addini da kyau. Ba za ku fita a cikin wannan ɗaiɗaituwa da lalacewa da tagayyara ba, Annabi ya ce sharadi har sai kun dawo kun riƙe addini da kyau. ‘Yan kwana masu albarka, addini gata ne da Allah ya nufi wannan al’umma da shi, rahama ce da Allah subhanahu wa ta’ala ya nufi wannan al’umma da shi. Mu riƙe addini da kyau, mu riƙe addini da kyau. Babu wani abu da za ka gani a shari’ar musulunci ko menene wannan abu face wallahi zai taimake ka, wallahi zai taimake ka. Addini ka tabbata shi a kanka, addini ka tabbata shi a kan iyalanka, matanka, ‘ya’yanka, waɗanda suke ƙarƙashinka. Ka koma zuwa ga Allah, shi ne maganin wayo Allah. Komawa zuwa ga Allah shi ne maganin wayo Allah. Sanin Allah shi ke sa mutum ya gane ƙimar rayuwa, ya gane makomar rayuwa, ya gane hanyoyin da ake bi a kasara a rayuwa. Kar mu zama muna rayuwa kamar ba mu da addini, kar mu zama muna rayuwa kamar ba mu da addini. Ba a shar'anta addini don a wahalar da kai ba, ba a shar'anta addini don a more ka ba, ba a shar'anta addini don a ɗora maka ɗawainiya ba, an shar'anta maka addini ne don a taimake ka. Kuma mutanen mata suke rayuwa, mutum ya san wannan maganar Allah ne ya faɗa, amma haka sai mutum ke idan sai tafiya rai ba, ya sani Ubangiji ne ya faɗa wannan abun, ya sani Annabin rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ya hane shi ko ya mishi umarni, amma haka sai wuce ya tafi. Ba abinda hakan zai afka da al'umma idan ba cikin fitina ba, sun lokaci ba abinda zai haifar ma al'umma idan ba fitina ba. Akwai na shafalu da yawa a cikin Alkur'ani da Allah ya buga mana a kan haka, amma idan muna so mu samu daidaituwa, mu samu nasara, mu samu daidaituwan al'amuranmu, mu yi ƙoƙari mu tsaya a kan gaskiya. Ita gaskiya sutura ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya suturta waɗanda suka yi imani suka yi riko da ita da shi. Wanda yake gaskiya ya ƙi ta nema kansa, kuma cutar wankinta ba zai kuma kansa ba zai kan shi. Ina roƙon Allah ya sanya albarka a cikin waɗannan kalmomi da muka ambata. Allah ya albarkace mu, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya muku albarka, Allah ya sanya albarka a cikin rayuwarku da harkokin rayuwarku. Malam da yake jagorantar wannan majalisi da kwamitin da'awa wadda suke shirya waɗannan gayyata, muna roƙon Allah ya sanya sakamakon su zama aljanna. Kurakuranku Allah ya muku afuwa, kar Allah ya bisu kurakuranku, Allah ya ji ku da rahama, Allah ya sanya albarka a cikin ayyukanku, Allah ya sanya ku da aljanna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Alhamdulillah. Gode wa Allah subhanahu wa ta'ala. Da wannan muhadara kayyima wanda ta samu tajinu a kan ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma sunan Allah sallallahu alaihi wa sallam gangarin magabata a kullum kamar yadda malam yake faɗa ko ya faɗa mana a yanzu kullum idan muna sallah muna karatun Al-Qur'ani za mu karanta ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah ka shiryar da mu ta ɗauki madaidaici ta farkin waɗanda ka yi ni'ima a gare su minan nabiyina والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا كل إن ذاتي نافي وسيتارو كي الله إن ذاتي سنجول فريل وسيتارو كي الله ونا كل فنا أتروك أيوكانك جتبيوكا تحالا ينكا جرايوانكا كمانتو إرن نوات النباين الله النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تفاركين سكوكي سكرايو tafarkin su kake kuka gudanar da al'amuranka tafarkin su kake kuka mutu tafarkin su kake kuka tashi yana bi usul komai sai kana roƙon Allah kuma addu'an ghayril maghdubi alaihim wala dhalin wala ya Allah ka kafanu da bi antu addu'u al maghdubi alaihim sai yahudawa kada un bi tafarkin su kada un yi aiki irin nasu kadin ɗabi'antu na irin ɗabi'ansu yahudu su ne al-maghdubu alaihim kadin kada'un rayu ya Allah un ɗabi'antu un halantu da ɗabi'u kiristoci su ne an-nasara domin su ne bala'in wannan duniya yahudu da nasara to za ka ga mutum kullum ghayril siratal ladina ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim yana fitalin sai ya koma kuma daga ɗabi'un saman gidan shi in zai aurar da ƴaƴan shi yana bacce maghdubi alaihim ne wala dhalin yana bacce in zai aurar da ƴaƴan shi reception kika in zai je office ɗabi'un al-maghdubi alaihim wala dhalina ɗin ne sai yanzu yace ihdina siratal mustaqim ghayril maghdubi alaihim wala dhalin a yanzu yana fita kuma sai ya koma ɗabi'un al-maghdubi alaihim wala dhalin sai ya ayyuhan nabiyyu amanu mimma taquluna ma la taqulun kesa kuka ce sa'in da an'amta alaihim ka roƙe ni sai alwashi kake ghayril maghdubi alaihim wala dhalin yanzu ka fito office wala dhalin ne auren da ƴaƴanka ɗabi'un maghdubi alaihim wala dhalin ne kana badde ɗabi'un maghdubi alaihim wala dhalin cin abinci da hannun hagu cin riba mu'amala da ƙarya kuka reception bogi ka kanta kayaga lalata al'amura Allah ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani lima ta kulu na lalata falo ya kuka ku kuka ce kuka yi alwashi ba za ku yi suna ba ya kuka ce abin da za ku a yi wata da shi a aikace saboda maktan inda lahifa Allah ya ce girbin fa girbin babba ne haraka ce ba babban kan ta kulu ma lalata falo kuma alƙawarin da Allah da Malam yace mun ɗauka tsakanin da Allah wa idza qada rabbuka min bani adam min zuriyatin min zuhurihim zuriyatan wa ashhadu ala kulli innahum kullu in ka bauti Allah yana cewa lam ahad ilayka ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ani ibuduni hadha dukran da ka bauti sai Allah ya tabbata mu yi alƙawari bane da cewa ka ji ba kamu yi alkawari da kai ba za ka cire ba in ka ga wannan kofi da kayan tajika alam ahad ilayka ya bani adam an ta'budu shaytan kullu kullu yana suna ta bani ko da ka kuma yin da malai ka kun sani sani wani sahabi ya zai ta kai ba za Allah ta ce ya rasulullahi menene sulubi ne ko ya ce isti albaka bai zuciyar ka kawai ya yawo fata ma mutane الاسم ما هات في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس ذنوب الشين عبد يك دام كازو تشاكا تو زي 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 تاتا تو ذاك كا موت شي دي بي شي تصرف شي دينا يفسك شي da rashin nauyin jikin shi sai ta ga gaba daya kanta dai fitar da fitira daga yanayi mai cin zuwa wani bai da ciwo shine ne kile kire waje waje sa da shi da kap dai fitira din kenan dai saka dai saka mai da nasfa ya rubuta jikin balai ka kima ce mu kai yace wal birruka maqta an ilayhi al qalb inda zuciyan ka yana kana cikin kaunta da mu a ga ku saboda haka cikiya ba ma aiki mun sani ne abu ba ma aiki abin da Allah ya ja mana da aka ga wani akan wayin ilmu aiki sai kawai ni sani ne ya yi shekara 30 yana cikin karanta cikin wallahi mu tare shi da komai ba ترشي الأب الآوة إنما الخمر والميسر والأسفل جدا شان أما الظلمي أن جائل شكرا إنه يكون يدعى تفسير والله أما كل أدعى قالوا إنه يدعى حتى ذاتي كل شيء بابا تقول السببي كنت أبقى وانتنا شيء أبقار أبن أبقار أبقار فتر بيادا كسر صحابي أكرم كلاياما مبلاني kuma matasa a jiya da yau Allah ka kawo kisan bai wani tabar wai jikin irin namu ne Allah kin ka akar makarata ha ba jikin irin namu ne halitta irin sai da Qur'ani suke bi Qur'ani ne wato ya shige su da umurnin Allah la min al-bukiri la rijalun sabu ma ahadu alai منهم من تهبه ومنهم من يتبه وما بدلوا شوبا وما بدلوا تجيبا ألا يا يبا مطردين لك شما تجيب أن يكون يبوك تجيش في الشفاء كانت هي هي أنت لأنك يجيش إن أتا كامل ألا تارا هي ليك أبوك تاري حنو يتريك يا حنو ونيكي ما بين طاعة نشن وضاعة نشن جسيك suka suka da abin da 40 waye wani sahabi ne wannan ha sahabi da abi wa kai sai irin namu ne irin namu ne ambancin su response quick response Allah ya faɗa sai wata kami ina wa atana kawai ko kuma kami ina ne sai aka ga aya amma in muka fita irin na wannan nan ba kaina Allah rufa mana asiri ba Allah ubi ka ta malan da alkhairi wannan dukki ke ta arfar da al'umma ne saka da wa man arada an dukki fa inna lahu ma'ishatan banka rayuwa mai kaci rayuwa mai kunci rayuwa mai wahala sai a rika kane kane shugaban kasa ne ha shugaban kasa ne ba a shigo mana da kasa ba ne a'a kasa ne wai ma don kara kan ba wai a rasa gano me kusurin ba wahalan an shi zai da abin gane ba dalalun mubinun kenan an rasa ma dalilin sabbin kan sannan me ya mushi ba sai a ce an kai a munna wani ala mun gode Allah ji ki yayi da raya iyali da dukiya wannan a tafarki Allah ya dora ka a cikin awa da fahimtar da mutane na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ubi ya tabbata da kai a kai haka Allah ubi ya ga yadda kai dukkan malamai na sunna Allah ubi ya albarka ku ba masu zuwa kuna sauraro ku Allah aji kar ya ga yadda ku duk ran da aka shiga wani nan zai ba mu fa'ida da Allah azu shi da bauchi ki sai kuma daga tudun wanda ya mun dalilin da sa ba za ka yi ba eh da bauchi ke shi kai daga riga tudun sai ana kafa me zai hana ka zuwa kilomita ba ya kisa da dazuzzuka yawa wanda ba hankalin su ba kan in su kare mutum Allah ta'ala wa unihi wa karamihi ya kamala kuma yanzu mutum ya tafi da ya kasa murika zuwa ne murika zuwa akwai ran da Allah zai mu waka sai ka ga wata cikin ta zama dalilin shiriyar ka ila abadi abadi kar a daina tsammani in ya albarka adadin yan kwamiti da shugaban da'awa suka yi tsayuwan daka ganin duk abin da ake bukatan shi a wannan lokacin an tabbatar an zauna an duba an juya an tabbatar shi Allah ya yi musu alkhairi Allah musu albarka da zuriyarsu da iyayensu gaba daya Allah ubangiji ya gani da su 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 Alhaji Kudi Hadi da suke yi abubuwa daban daban saboda su da su yi Allah ubangiji shi ma kada ya gani da shi da musu albarka gaba daya Allah ma mun gode da ayoyi da aka jawo mana tawakkal mala Allah maka albarka gaba daya Allah ubangiji mai da ku jira da mi lafiya ina jin za mu ba a kira sallah sai malam ya bar sallah sai hada ba ha yana da raka'a biyu muhimmi cikin fati sa Allah mala ya jira ku sa za ku lantar Allah ya magaruwanka sharuwa sharuwa mala ta